الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غام تايشن سورة خمسون وسورة الطاب وعند سورة شيء مكية الله ما هو كتير سلكي سوكر دقيقة مكة خابين هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند سورة وبنجيب وان تايشن تنا مجانا عقابين بيشاتي halitta da kuma tayar da mutane da rayuwa bayan mutuwa, musamman abubuwan da suka shafi tashin alkiyama da kuma bayani na al'ummomi na annabawa da kuma abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ba da misali a kansu na ikon shi da zai yi na tayar da mutane bayan mutuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura musamman a lokacin Idi da kuma Juma'a a kan mimbari. Kuma dalili da yasa yake karanta wannan sura, saboda a wajen taro ne kuma ta kunshi abubuwan da suka shafi fara halitta da rayuwa da mutuwa da tsayuwa da aljanna da wuta. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ta domin ya tunatar da mutane da jan hankalinsu. Har ma wanda daga cikin sahabbai yana cewa, ni ban koyi suratul Qaf ba sai a kan mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yawan karanta ta da yake. Ko dai yana karanta ta yayin hutuba, ko yana karanta ta a cikin sallah. Wannan ita ce suratul Qaf. Wasu malamai sun taba a kan ita ce farkon al-mufassal a al-Qur'ani. An tasa ce kashi hudu. Akwai al-tiwal, wato su ne dogayen surori da ake da su guda bakwai. Akwai kuma al-ma'in, surori waɗanda suke wato ayoyinsu sun kai ɗari. Akwai kuma bangare na uku waɗanda su ne wato surori masu yawan katsewa na bismillah, saboda rashin yawan su al-matani. Akwai kuma al-mufassal. Al-mufassal wasu sun ce daga suratul Hujurat, wasu kuma sun tabi cewa daga suratul Qaf, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su a cikin salloli so da yawa. To almuhim, wannan dai ita ce wannan sura mai girma, suratul Qaf, wanda kaman yanda bayani ya gabata za a ji abubuwa da suka zo cikinta na abin da ya shafi rayuwa da mutuwa da kuma iko na Allah maɗaukakin sarki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإنهم عِنْدَنَا كِتَابٌ حَكِيمٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
wannan sura suratul kaf kamar yanda sunanta yake Allah ya bude ta da daya daga cikin bakake ko harufa wanda surori da yawa sun gabace ta kamar haka kamar irin su kaf su yasin da kuma su hamim to ita ma tana cikin surorin da aka bude su da wannan wato harufa wanda yana daga cikin mu'jizozin alqur'ani mai girma wanda harafi ne daga cikin harufa da in an hada su aka wato goya shi akan wani harafi ya kan bada ma'ana amma Allah madaukakin sarki ya goya su a wani wajen da raba ba su gane ma'anar ba kuma ya ba su kadai din haka ma ba su gane ma'anar ba don haka Allah madaukakin sarki shine mafi sani da ma'anar wato irin wannan harufa da suka zo cikin alqur'ani mai girma Allah yake cewa wal qur'anil majid wannan wawun din rantsuwa ce ai Allah yana rantsuwa da alqur'ani wanda yake mai girma rantsuwar da Allah madaukakin sarki yake yi shine yana so ya tabbatar da cewa wato akwai rayuwa bayan mutuwa Allah madaukakin sarki yake cewa bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib cewa al'amarin shine lallai su sun yi mamaki mamaki amma ba wai mamaki na mutum ya yi mamaki na tunanin abu ba mamaki na wato ƙaryatawa cewa ta yaya wani mai gargaɗi zai zo daga cikinsu kuma mai gargaɗin ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka sai kafirai suka ce lallai wannan abun mamaki tunda su ba su taba sanin wani ya taso a cikinsu ya ce shi annabi bane don haka ya za a yi shi ya zo da wannan zance kuma ya ce shi annabi ne daga Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da wato bayyana abin da suke faɗa na ƙaryatawa da mamaki na ranar tashin alƙiyama suka ce a idha mitna wa kunna turaban shin yanzu idan muka mutu kuma muka zamo ƙasa ma'ana jikinmu ya riga ya narke ya fi ƙasa yanzu za a tada mu kenan abinda suke tambaya kenan ya za a yi mutum ya mutu ya tashi tunda su suna ganin har yanzu kiyayen su da kakannin su da suke mutuwa ba wanda ya taba dawowa dan haka suna ne santar da wannan tashi sai suka ce zalika raju'un ba'id ai wannan komarwa ce wacce take mai nisa ma'ana an ce mai nisa abinda ba mai yiwuwa ba dan haka ba zai yiwu har su mutu su zama ƙasa a tashe su ba to sai Allah madaukakin sarki yake cewa قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حديث الله مدوكين سركي ce lalle hakika ainun san abin da kasa take ci na daga naman su babu abin da yake buyan mana kuma za mu tayar da su din wa indana kitabun hadith kuma muna wato littafi wanda yake mai kiyayewa yana nan a gare mu wanda yake wato kunshe da dukkanin abubuwan da su suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya sani kuma Allah madaukakin sarki zai tada kowa kuma zai mishi sakamako sai Allah yace ban kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin malik lallai su sun ƙaryata gaskiya ne lokacin da ta zai ke musu dan haka su sun kasance cikin al'amari wanda yake mai rikitarwa wanda yake na sabani suna sabani kamar yanda Allah yake cewa innakum lafi qawlin mukhtalif lalle kuna kan zance wanda yake na sabani alqawlul mukhtalif abun nufi da shi suna cewa wasu su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaya dai akan la al'amarin sa suka kasa samun matsaya akan shi wasu su ce sahir cewa shi matsafi ne wasu su ce majnun mahaukaci ne wasu su ce kuma kahi cewa duba yake ne da haka wannan shine al'amrul mukhtalif sun yi sabani akai sannan kuma su a tsakanin su karan kansu wasu suna ganin za a mutu amma tashi ne ba za a yi ba inda wani a cikin su yake cewa ai idan ya mutu ma ya tashi Allah zai ba shi dukiya da yaya to kaga kamar shi yana ganin cewa za a mutu a tashi din ne amma sai dai tashin da za a yi suna ganin tashi ne yanda aka mutu a duniya haka za a tashi wanda yake da wadata ya ci gaba da wadatar sa a lahira wanda yake bai da komai kuma ya tashi ba komai wanda al'amarin ba haka ba Allah madaukakin sarki yake cewa fahum fi amrin marij suna cikin wani al'amari ne wanda yake wato mai rikitarwa wanda su suka rikita kansu da wannan al'amarin sai Allah ya fara ba su misalin cewa lallai ai in sun mutu din za su tashi kuma Allah ya ba su misali da abin da suke gani na kusa da su Allah ya ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj yanzu ba sa ganin sama da take wato saman su ne in sun daga kai suna kallon ta ai da babu ita yaya muka wato gine ta inji Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce wa sama'a banaynaha bi ayn ko saboda Allah ya gini sama cikin ikonsa da ƙarfinsa ya ce wa zayyanaha kuma muka ƙawata ta da taurari Allah ya ƙawata sama da taurari ya ce wa zayyanaha lin nazirin mun ƙawata sama da taurari wa ma laha min furuj kuma babu wani waje da zaka kalli sama ko mi tafiyar ka kace ga wani waje da ya tsage a sama ba inda ya kira a cikin ta ko ba kamar yadda zaka yi ginin gida ka ga can ya tsage na yana buƙatar sai an daure shi da wani ƙarfe ba to girman sama da ya fi halittar mutum ba inda zaka kalla kace ga wani huji inda yake illa ne ga wannan gini da Allah ya yi shine wa mala hamin furuj al-furuj shine at-tuqub shine ramuka gane ko dan haka babu wani abu da zaka kalla a sama ka ce wai wannan waje ko ya karkace ko wannan yana buƙatar a gyara shi ko wannan yana buƙatar a tokare shi to sai Allah ya fara ba su misali da abin da suke gani cewa al-arda haka nan ƙasa madadnaha Allah ya ce mun shimfida ta Allah madaukakin sarki ya shimfida sama ya ce a ƙasa wa alqaina fiha rawasiya kuma muka jefa duwatsu a kanta hikimar da Allah madaukakin sarki ya jefa duwatsu a kan ƙasa saboda kata dinga reto tana yawo don haka duwatsun nan sun zama mata kaman wani abu ne da ya rike ta kamar yadda Allah ya ce wal jibala autada waljibala autada, yanzu in zaka yi gini ai sai kai condition, kuma kai condition din sai ka tona, in ka tona din sai ka kawo siminti ka sa karfe ka daure da shi ko kafin gini ya hau. To su duwatsu shine amfanin su akan kasa, amfanin su akan kasa kenan su rike ta, da haka suna rike ta ne ta yanda ba za ta dinga motsi ba, ba za ta dinga yawo ba. To shi Allah ya ce wal arda madnaha wa alqaina fiha rawasi, rawasi aljibal, duwatsu ake nufi, wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij, kuma Allah ya ce sai muka tsirar akan kasa din nan duk wani wato nau'i na kayan marmari wanda yake mai daukan ido, kuma kowanne muka fitar da shi wato zauji, kowanne da dan uwansa shine zauji, kun gane ko? Don haka zaka iya samun kayan marmari kowanne akwai wannan akwai wannan jinsi guda biyu, haka Allah madaukakin sarki ya fitar da su. Sai Allah ya ce wannan ba komai bane ta bukiratan, abin lura ne, wa zikira, kuma abin tunatarwa ne da jan hankali, da kulli abdin munib, ga dukkan bawa wanda yake mai komewa zuwa ga Allah, wanda zai kalli wannan halitta ta Allah ya yi mamaki a cikinta. Kamar yadda Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, a wata ayar la ayatin liqaumin ya'qilun, wato ayoyi ne na Allah ga mutane masu lura, ga mutane masu hankali. A wasu ayoyin kuma Allah ya ƙara abubuwan ma fiye da haka, wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa basa fiha min kulli dabbatin wa tasrifi riyahi wa sahabi al-musakhkhari baina as-sama'i wal ardi la ayatin, wannan duka ayoyi ne na Allah. Yanzu jiya ana ta fama da tsananin zafi, ya aka yi yau iska ta zo aka samu sanyi, akwai wanda zai ce ga dalilin da ya sa, akwai wanda zai ce ga yanayin yanda zafin ya kawo wannan iska ta zo, ba wanda ya sai kawo ta sai Allah, Allah ne kadai mai ikon ya kawo. Ta haka irin wannan abubuwa ne na lura ga wanda yake mai hankali mai imani. Sai Allah ya biyo da bayani ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, kuma muka saukar daga sama ruwa wanda yake mai tarin albarka, domin cikin albarkarsa shine Allah ya ce fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasib, sai muka fitar da gonaki da wannan ruwa da lambuna, su ne aljannat, ba ana nufin aljanna da za a shige ta bayan mutuwa ba, wannan jannat ana nufin wato gonaki da lambuna, domin ruwa ne ake shayar da waɗannan gonaki, sai ka ga sun fito sun yi kore, abinda aka shuka cikinsu kuma ya fito ya yi amfani. Wa habbal hasib, wannan duk da yake yana cikin jannat ɗin, Allah ya cire shi gefe don ya bayyana muhimmancinsa, shi ne da tsaba wacce ake girbe ta, gane ko? Allah ya ce wal habbu dhul asfi wal rayhan, shi ne habbal hasib, habbal hasib abinda ake shuka shi ya tsiro ya yi tsaba da za a iya ajiye shi har wani lokaci bai lalace ba, kamar hatsi da ake da su, wannan shi ne alhab. Akwai kuma abinda yake a saman, abinda yake fita a saman bishiya na kayan marmari, wanda wannan mafi rinjayen shi ba a ajiye shi ya ɗau lokaci a ajiye, amma wannan tsaba da ake shukawa sai ka ajiye shinkafa shekara goma ba ta lalace ba, shi ne habbal hasib, tsaba wacce ake girbe ta. Wannan duka da ruwan saman nan ne Allah yake fitar da su, shi yasa Allah ya ce ma'an mubarakan, ruwa mai albarka. Wannan laba ta kafi, haka nan Allah madaukakin sarki da wannan ruwa din har ila yau yake fitar da dabinai wanda ba su kafin masu tsayi, za ka ga irin dabino a shuka shi karami ne, amma an bishiyar ta tashi sai ta tsare ganinka, kuma duk da wannan ruwan ne take tsirowa, shine ba fiqatin ai masu tsayi, laha qal'un nabi, wacce take da wato asalin fure wanda yake mai fitar da ƴaƴa wanda yake a kukkunce, a ga dabinan na haka zai fitar ya yi ture haka ya taru kuma ya zama abin da za a amfani da shi. Sai Allah madaukakin sarki duk yana wannan misalin ne cewa wato abubuwan nan duk da ya bada misalin su, tsaba da ake shuka ta ko dabino ko wani abu, ai kasa ake sata kuma an aka sata kasan nan sai Allah ya saukar da ruwa sai ruwan nan cikin ikon Allah ya haifar da wannan abin sai su tsoro ko to haka nan kuma mutane idan kuka rayu kuka mutu ina ake sa ku kasa ake sa ku idan aka saka ku ranar tashin alkiyama bayan kowa ya mutu Allah zai saukar da wani ruwa da wannan ruwan ne sai kowa ya tsoro kamar yanda shuka take tsoro kenan idan ya kasance iri abu ne wanda yake matacce ake sa shi a kasa kuma sannan ya fito ya bada sakamako to wannan ai misali ne na cewa ashe idan mutum ya mutu aka sa shi a kasa shi ma zai fito abinda Allah yake nufi kenan shine wannan jan hankali da haka ba sai an je da nisa ba ana ba su misali ne na abin da ke kusa da su Allah ya ce duk wannan abubuwan ya fitar da su ne rizqan lil ibad dan ya azurta bayi domin su ci su sha su gode ma Allah madaukakin sarki kuma su biya bukatunsu sai Allah ya ce wa ahyayna bihi baldatan maitan har yanzu dai shi ruwan saman nan cikin albarkarsa Allah ya ce muke raya wato gari wanda yake matacce da wannan ruwa wasu kuma an sun koma tafsiri na ishari su ce abinda ake nufi wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan suke cewa alqur'ani ake nufi shine Allah ya saukar da shi daga sama dan haka yana raya zukata waɗanda suke matattu amma dai shi wannan tafsirin ba a cika komewa zuwa gare shi ba dan ba abinda ayar take nufi ba ke ko saboda haka abin nufi hakika ake nufi ruwan sama Allah ya saukar ya tsirar da wannan abubuwa amma shi ma alqur'ani kamar yanda ruwa yake raya ƙasa haka alqur'ani yake raya zuciya kuma shi ma daga sama ne Allah ya saukar da shi yake sauka kuma ya shiga zuciya wacce ta karbe shi sai kaga ta rayu ne zuciyar da bata karbe shi ba kuma sai kaga ta bushe ta lalace to Allah ya ce kadhalikal khuruj sai yanzu misalin ya kare to haka nan fa za a fitar da duk yanda wannan Allah ya bada misali cewa abu kaza yayi kaza ya shiga ƙasa an tsirar da shi to haka nan za ku shiga ƙasa kuma ku fito ai Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya ce daga ƙasa muka halice ku kuma cikin ta za ku koma sannan daga ciki za mu sake fito da ku daga ciki za mu sake fito da ku to Allah madaukakin sarki bayan ya gama wannan bayani wanda yake nuna cikar ikonsa sai Allah madaukakin sarki ya bada kissa ta annabawa da suka shuɗe da al'ummominsu wannan kuma ana bada wannan labari ne domin ya zama gargaɗi ga su ma mutanen maka wata rana su ma za a bada labarinsu yanzu ba shi ne ake bada labarinsu ba wata rana su ma za a bada labarinsu mu ma wata rana haka za mu ƙare a zo ana bada labarinsu ko haka kowa haka zai zo ya tafi har lokacin da rayuwa za ta ƙare gaba ɗaya kuma ana yin haka ne don a tunatar da su cewa yanda kuke ƙaryata mutuwa haka nan waɗanda suke bayan ku suka ƙaryata kuma sun mutu kuma Allah zai haɗa ku da su gaba ɗaya tare da ku lokaci ɗaya kuma yana nufin cewa ƙaryata wannan da suka yi bai haifar musu da sakamako mai kyau ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ba shi labarin irin waɗannan labari na annabawa domin a ƙarfafa shi Allah yake cewa kadhalika linusabbita bihi fu'ada wa kullan naqussu alayka min anbari rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada to duka labarin annabawan nan da muke baka muna karanta ma ne don mu tabbatar da kai da imaninka domin kada ka dauka cewa an ƙaryata ka kaga cewa kaman kai ɗaya ne aka ƙaryata wasu annabawa ma sun zo da irin wannan sako an ƙaryata su to sai Allah ya ce kadzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa samud Allah yake cewa hakika mutanen annabi nuhu wanda sun gabaci wato Quraisha wannan sun ƙaryata annabi nuhu alaihi salam haka nan ashabur rasi ar-ras abinda ake nufi rijiya wasu mutane ne da suka aka aiko musu da annabin su sai suka kashe annabin nasu suka binne shi a wata rijiya suka mayar da rijiya suka tura ƙasa a kan shi su ne ashabur rasi Allah bai gaya mana ya suna annabin nasu ba don annaba Allah da yawa wasu sun ce labarinsu ne aka bayar a cikin suratul yasin Allah ya ce wa dalilahum matalan ashabal qaryati idja'al mursalun suka tarkashe su suka tura su a rami suka binne su gaba daya to sune ashabul rus wa samud da kuma samudawa waɗanda sune aka aiko musu da annabi salihu alaihi salam mutanen wato annabi salihu dukansu sun karyata wa adun da kuma adawa sune mutanen annabi hudu alaihi salam wa fir'aun haka nan fir'aun ya karyata annabi musa wa ikhwanu lut da kuma waɗannan ƴan uwa amma ba na dangantaka ba ƴan uwa waɗanda suka yi zamantakewa da annabi lutu alaihi salam dan annabi lutu hijira yayi ya je wannan gari ya zauna da haka su ba ƴan uwan shi bane na dangantaka to Allah yake cewa duk waɗannan da ake karanta ma sun ƙaryata annabawan nan sai ya ce wa ashabul aika ashabul aika sune wato mutanen itaciyar nan mutanen annabi shu'aib sune ashabul aika mutanen madiyan an kira su ashabul aika saboda an ce wannan itaciyar bishiya ce babba sai ya zama a nan ne suke wato da kufa suke bautan wani Allah a ƙarƙashinta da shi yasa aka kira ta al'aika wannan bishiya mai inuwa babba a cikin yankin su ita suke girmamawa suke ganin ita ce abin da ya cancanci su bauta ma ba ta ana nufin mutanen annabi shu'aib wa qaumu tubba da kuma mutanen wani da ake kiran shi tubba tubba al-himyari wani mutum ne daga cikin mutanen Yaman babban sarki ne wanda yake da jama'a sosai da mulki mai fadi shi ne farkon wanda ya fara nufan ɗakin Ka'aba don ya rusa kafin Abrahata ya fuskanci Ka'aba ya rusa ta shi tubba shi ne wanda ya fara yunƙurin rusa ɗakin Allah kafin ya yi imani kenan yana kan addinin Yahudanci bayan addinin Yahudanci ya ƙare ya lissi wani ɓangare na addinin sai Yahuda suka ingiza shi a kan cewa ya kashe Nasara to ya zo ya fara yaƙansu daga baya kuma Allah ya karkatar da zuciyar shi bayan ya yi nadama a kan abin da ya aikata sai kuma aka sake zuga shi cewa ai akwai wani ɗaki da Larabawa suke girmama shi don haka ya ci karo da karantarwar addininsa ya yi niyyar da zai rusa wannan ɗaki na Ka'aba sai wasu suka gargaɗe shi suka ce wannan ɗaki fa tsararre ne duk wanda ya nufe shi da wani abu baya cimma abin da yake so yana halaka to daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya shirye zuciyarsa sai ya koma ya yi imani ya zama wato annabi ne na al'ummarsa a wannan lokaci shi yasa wani hadisi ya zo na Aisha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tasubbu tubba kada ku zagi wannan mutumin tubba sunan mutum ne domin shi ne farkon wanda ya fara sanya ma Ka'aba mayafi ya lullube ta wannan mayafi da ake zuwa duk shekara a ce Ka'aba za a mata harami ko a je a yi rubutu a lullube ta da shi ne farkon wanda ya lullube ta domin da ya zo ya fata rusa ɗakin Ka'aban sai ya gan shi kuma gini ne haka kawai ba wani abu sai ya ce to ai ɗakin Allah bai kamata ya zauna haka ba inda ya hannu za mu sa tufafi mu suturta kanmu tufafi mai kyau to ai ɗakin Allah ya fi cancanta a tufatar to shi ne farkon wanda awwalu man kasa al-Ka'aba shi ne tubba to don haka shi ma mutanen shi suka ƙaryata shi to waɗannan mutane duka Allah ya ce kullum dukkaninsu da aka ambata ɗin nan kazzabar rusula sun ƙaryata manzanni fa haqqa wa id Allah maɗaukakin sarki ya ce don haka gargaɗina da azabata ta wakana a kan waɗannan mutane duk wanda suka ƙaryata manzannin nan abin da na musu gargaɗi na tsoratarwa zai same su sai da ya same su abin da ake nufi a nan to kuma mutanen Makka idan kuka ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallama abin da ya samu mutanen can shine zai same ku sai Allah ya koma kan magana dai ta farko ta ƙaryatawa da suka yi na rayuwa bayan mutuwa sai Allah ya ce afa ayina bil khalqin awwal cewa shin mun gaza halittar farko ne ma'ana ba mu iya iko akan halittar da mutane da samar da su daga farko ba? Ai, wanda ya samar da mutane alhalin ba sa ne. Allah ya yi halitta, babu mutane Allah ya halicci annabi Adam. To ashe in annabi Adam ya mutu, Allah shi ya fi sauki a gare shi ya dawo da shi bayan ya halicce shi. Samar da shi bayan nan ai shi ya fi wahala akan samar da shi ko dawo da shi bayan ya ƙare. Wannan shi ne ya fi sauki. Shi ya fi sauki, wannan huwa ahwanu ala Allah inda Allah azza wa jalla. Inda a ce kaman babu komai ne aka ce to shikenan za a tashi mutane, zai a ce to abu ne mai wahala. Amma tunda aka samar da shi babu shi, sai a ce in ya koma ya ƙare dawo da shi zai zama shi ne mai wahala? Allah ya ce afa aina bil khalqil awwal, shin mun gaza ne daga halittar farko da muka yi ta annabi Adam? Allah yana nufin ba mu gaza ba, domin Allah ba abin da yake gazar da gajiyar da shi. Inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama, ba abin da yake gazawa Allah madaukakin sarki ko a ƙasa ko a sama. Allah ya ce balhum fi labsin min khalqin jadid, su dai kawai suna cikin kokwanto ne. Labsu shi ne kokwanto, cikin wato cewa Allah ya sake samar da wata sabuwar halitta. Wannan shi ne abin da yake ba su mamaki, wannan shi ne abin da yake wato suke ƙaryatawa. Wa Allah madaukakin sarki ayoyi da yawa ya bada misali. Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, me ahwanu alayhi al-i'ada, wannan shi fi sauki a wajen Allah. Haka nan Allah yana cewa qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrati, ai wanda ya samar da ita daga farko din nan shi ne yake da iko da zai sake dawo da ita bayan karewar ta. Wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma shi masani ne akan komai. Shi yasa wannan abu da suke fada cewa ba za a tashi ba bayan mutuwa zai gagara Allah, yana ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake cewa ƴan Adam suna fada wanda Allah bai so. Wannan kaman suka ne ga Allah, kuma batanci ne ga Allah. Shine Allah madaukakin sarki yake fada cikin hadisin Qudsi cewa yu'dhini ibnu Adam yaqulu lan yu'idani kama bada'a, cewa ɗan adam yana cutar da ni, ba wai cutarwa da za ta cutar da Allah ba, domin Allah ba mai iya cutar da shi. Yana faɗan zance wanda yake na ƙarya ga Allah madaukakin sarki, yana danganta masa ƙarya, yana cewa ai wato ba zai dawo da ni ba kamar yanda ya farar da ni. Allah ya ce wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati, cewa ai samar da halitta na farko wannan bai gagare ni ba, sai na biyu ne zai gagare ni. Da haka wannan ba zai gagare Allah madaukakin sarki ba. To wannan Allah madaukakin sarki kamar ya mayar musu da martani ne na abubuwan da suke faɗa, kuma Allah ya kore su. In dai suna cewa rayuwa bayan mutuwa ƙarya ne, to su ƙaryata abin da suke sakawa na iri matacce su sa shi a ƙasa kuma ya fito, wannan su ce shi ma ƙarya ne. To in dai ba su ƙaryata wannan ba, to haka mutane ma za su koma kaman a shuka su, haka nan kuma su fito bayan mutuwarsu. To Allah madaukakin sarki sai ya yi bayanin saninsa da halittunsa, don ya ce shi masani ne akan dukkanin bayinsa da halittunsa. To Allah madaukakin sarki yake nuna mana cewa lallai hatta abin da yake kai kawo a cikin zuciyarmu na zancen zuci da mutum zai yi, Allah ya sani. Ba abin da yake buyan ma Allah madaukakin sarki. Haka nan kuma duk abin da bawa yake aikatawa, ƙarami ne ko babba, na fili ne ko na ɓoye ne, to Allah madaukakin sarki zai rubuta shi, kuma zai tattara ya ma bayi sakamako a kai.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ أهيلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
Allah madaukakin sarki ce wa laqad khalaqna al-insana ai wallahi haqiqa mun halice mutum wato Allah shine ya halitta ta mutum ya halice annabi Adamu alayhi salam wanda shine farkon halitta Allah yace wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma Allah yake cewa lalle mun san abin da yake yawo a cikin zuciyarsa na kai kawo nan ce alwaswasa abinda zai dinga ma mutun yawo a zuciya shine ake cewa kokonto ko waswasi mutum ya yi wani abu sai zuciyar shi ta dinga cewa ai bai yi kaza ba ko kuma a'a abinda bai yi ba zuciyar shi ta dinga cewa yayi kaza to wannan zance da zuciya take yi wannan abinda zuciya take gaya ma bawa Allah ya san shi ba abinda yake buyan mu Allah shine yace wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mun san abin da zuciyar shi take kai kawo akai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yace kuma lalle haqiqa mu ne muka fi kusa da shi fiye da wannan jijiya wacce take wato wuyansa wannan ita ce hablil warid akwai wata jijiya anan wanda da an katse ta mutum yana iya mutuwa an gane ko to wannan jijiyar ma'ana yanda take kusa da rayuwar dan adam wanda ta fi komai kusanci da dan adam za a iya tare ma hannu baka tafi ba ko a tare ma kai baka mutu ba a ci amma ita wannan jijiya ana taba ta to sai kaga ba a daukan lokaci mai tsayi sai kaga mutum ya mutu kenan ta fi kusa da rayuwar mutum fiye da komai a iya cewa ita ce take kusa da ran mutum fiye da komai to Allah yace mun fita wannan jijiyar kusanci da kai fiye da yanda take kusanci da kai ma'ana Allah madaukakin sarki abin da yake nufi anan babu wani abu da zaka aikata face Allah ya sani kaga kar ma ka ce an ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa Allah yana al'anshi yana sama al'anshi yayi istiwai bai san abin da kake aikatawa ba kuma wannan Allah ya amfani da wannan lafazi ne tunda ya saukar da alqur'ani akan harshe na larabci a cikin salo na maganar su shine idan za a yi magana ta nuna iko ta nuna girma to akan yi amfani da lafazi na jam'i ne da haka Allah sai bai ce ni nayi ba domin duk shi kadai ne amma ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'ani al-yamini wa 'ani al-shimali qa'id Allah madaukakin san ce ke cewa yayin da al-mutalaqiyat sune mala'iku waɗanda suke karɓan aikin bayi wanda anil yamini wa anil shimali qa'id suke zaune hagu da daman bawa
babu wani bawa face sai yana da mala'iku guda biyu da ke kulawa da ayyukansa suna rubutawa. Kuma wannan ba komai bane dan su zama shaida ne ga bawa ranar tashin alkiyama, shi ma hakan ya zama shaida a kansa. Domin kar wasu su ce to ai an ce Allah ya san komai da komai, me yasa sai an sa mala'iku sun rubuta? Saboda shi dan adam din zai iya tashi sai shi da aikata kaza ba. Amma idan aka rubuta aka bashi littafin shi ya tabbatar ya san cewa duka ayyukan shi a kirge suke. Dan haka kowane dan adam yana da mala'iku a gefen hagunsa da dama guda biyu da suke rubuta ayyukansa. Na dama yana rubuta kyawawan ayyuka, na gefen hagu kuma yana rubuta abin da yake wato ba kyakkyawa ba. Sai dai Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa da jin kansa da bayinsa, idan da mutum zai yi kyakkyawan aiki na mai rubuta kyakkyawan aikin zai yi gaggawa ya rubuta, in kuma zai yi mummuna za su ce ku yi jinkiri ku gani ko zai tuba a wajen Allah a yafe masa. Haka wannan yake nuna cewa Allah ba wai so yake ai bayinsa su halaka ba. Ta haka da za ka yi mummuna ɗin sai a ce a ɗan ɗaga kafa a gani zuwa kafin a naɗe littafin yau ko kuma zuwa ranar Alhamis. Duk ranar Alhamis suke compilation sai su haɗa gaba ɗaya abin da aka yi sai a kai shi wajen Allah maɗaukakin sarki a sake shigar da shi a rubuta. To za a ce ku bar shi ku gani zuwa Alhamis ɗin nan zuwa gobe, in yau Juma'a ne ya aikata abin a jira shi a gani. Zai gyara zuwa gobe, zai gyara zuwa jibi, har sai ya kai Alhamis ɗin nan bai gyara ba, har aka tara aikin to shi ne sai a wuce da shi. To kaga ke sa ake so mutum ya yawaita istighfari, yawaita neman tuba ga Allah maɗaukakin sarki, domin wani abun baka san ka aikata shi. An ce ma tuwaswisu bihi nafsuka, abinda ma zuciyarka take waswasi take kokwanto a kai take faɗa Allah yana sane da shi. To kaga zuciya ai ba abinda ba ta gaya mana. Inda kowa zai ma kan shi lissafi, zuciyarka yanzu zai ta gaya ma wani mummunan abu ta ce ka aikata. To har wannan abun ma wasu malamai suka ce Allah zai kama ku da shi. Abinda kai niyya ka ce zuciyarka ta ce to ai ina yi kaza rana kaza zan aikata kaza. To Allah ya ce ma yantizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, babu wata kalma da zai furta. Wannan ba ana nufin sai yayi zance mai yawa ba, kalma guda ɗaya da zai furta face sai akwai mala'ika ko mala'iku waɗanda suke raqib masu wato kulawa ne, atid suna nan a shirye wajen rubuta abin da zai aikata. Don haka wasu wannan siffa ce ta wannan mala'iku ɗin dukansu su biyu. Wasu suna kuskure sai a ce raqibu ne da ati da sunan mala'iku ko? To ba haka ba ne, wannan siffa ce tasu gaba ɗaya. Su sunansu al-hafizat, Allah ya ce wa inna alaikum la'afirin kiraman katibin, sunansu al-hafizat ne sunansu kenan, amma ba wai raqibu da atidu ne sunansu ba. Raqib ɗin daga muraqaba ne, kula, a ce an sa ma surveillance ana kallon ka shine muraqaba. Atid kuma suna nan a shirye suke duk abin da kai su rubuta. Saboda haka siffa ne na waɗannan mala'ikun ba wai sunayensu ba ne. Dan gara a ji ana wata tambaya a gidan Unity a ce meye sunan mala'ikun da suke gefen hagu da dama, sai wani ya waya ya ce raqibu da atidu, ya ce Allahu akbar, kuntu da kuma bai afiya ba, ba sunansu ba ne. Ya akwai mala'ikun da sunayensu suka zo, kamar Ridwan wanda kazino aljanna wanda ya zo cikin hadisi na Isra'i, akwai Malik wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, ko akwai malakul maut shi ma ba azra'ilu ba, wani azra'ilu bai tabbata sunan shi ba ne, sunan shi malakul maut. Duk inda Allah ya ambace shi a Qur'ani kiran shi yayi da malakul maut, qul yatawaffakum, bai ce azra'ilu ba, yace malakul maut. Haka Allah ya ce ko? Da haka azra'ilu ba sunan shi ba ne, sai kaga har mutane suna sa wani suna azra'ilu. Akwai masu sa suna haka. To akwai mala'iku waɗanda sunayensu sun tabbata, kamar Munkar da Nakir wanda suke zuwa cikin kabari, a ga waɗannan sunayensu ya tabbata, kamar Jibril, Mika'il, Israfil, a ga waɗannan duk sunayensu ya tabbata, kamar Hamalatul Arsh, masu ɗauke da al'arshi, ba ga ya mana sunayensu ba, sunansu kenan Hamalatul Arsh, masu ɗauke da al'arshi. Kamar misali as-sa'ihun ko as-sayyahun, mala'iku da suke yawo a irin wannan rana ta yau. ranar Juma'a suna yawo suna duba bayin da suke yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai su isar masa da salati su ce su wane da wane suna ma salati wannan sahihun ne yawo suke akwai kuma mala'ikun da suke yawo suna duba inda ake ambatan Allah sai su je su ce ga buƙatar ku zo mu zama duk akwai waɗannan mala'iku da haka wannan raqibu da atid ba sunan mala'iku bane kuffa ce ta su haka an da wannan ilimin ya shiga ciki sai a gyara ko sai a yi deleting din shi sai a gyara a yi sabon abin da a shigar da sabon information ko sai a gyara don haka ba wani lafazi da za ka furta face sai suna nan suna kula da shi kuma suna saka shi a cikin littafin shi ne wata rana wasu daga cikin magabata suka shiga suka samu wani yana jinya yana irin nishi din nan na rashin lafiya sai a cikinsu yake cewa to kai ka san cewa fa hatta nishin nan da kake yi ana rubuta maka sai ya daina nishin ya ji tsoro domin kamar nishin kana nuna koke ne ai ga Allah ce to hatta nishin da kake na wannan jinya da kake yi ana rubuta maka shi dan kawo mai zance ne to kaga wannan abin da yake nuna mana mu kiyaye duk abin da zai fito daga bakinmu dan duk abin da ya fito daga bakinka za a rubuta shi in alkhairi ne za a rubuta maki in shari ne za a rubuta shi yasa harshe yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taurin halakar da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake gaya ma Mu'ad ibn Jabal yake cewa kuffa alayka hadha yake ka kama wannan sai nuna masa harshe shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda muke magana da shi ya zamu rike shi yake cewa me yake kai mutane mafi yawancin mutane zuwa wuta idan ba abin da harshen su yake jawo musu ba ai harshen su ya isa ya faɗi kalma da zata tada yaki ko harshe ya isa ya faɗi kalmar da zata fitar da mutum a musulunci harshe ya isa ya faɗi kalmar da sai ta raba tsakanin ɗa da uba da harshe ake faɗan ko sannan harshe ya isa ya faɗi abin da zai nesanta tsakanin mata da mijinta duk da harshe yake faɗa shi yasa wani daga cikin magabata yana cewa ba abin da ya fi cancanta kiyaye shi a cikin gaban ɗan adam fiye da harshensa fiye da harshe shi ne ya fi komai cancanta a kiyaye shi shi yasa aka yi shi guda ɗaya kaga kunne biyu ai mai kunne ɗaya yana jin magana ko mai ido ɗaya ma yana gani hanci ma tana da rami ɗaya zaka shaƙi iska amma harshe ba a yi guda biyu ba wanda gashin magabata yake cewa an yi shi guda ɗaya ne saboda maganar shi ta takaita kar ta yi yawa in an yi shi biyu ai maganar za ta yi yawa babu yadda maciji yake fitar da harshen su da sauri da sauri wato in harshen biyu ne haka zai canza magana to haka shi yasa aka yi shi guda ɗaya kuma bayan an yi shi guda ɗaya aka sa mishi wasu abubuwa aka kukkulle shi aka sa leɓe aka sa haƙwara duk an toshe shi a can ciki yanda ba za ka gan shi ba ba don komai ba sai dan ya zama an tsare shi daga magana domin harshe da kake ganin sa hatsari ne munafikai ne ya kai su ga kafirta harshen su ya kodo da bi al-sinatihim ma ne zafi kulubi za su faɗa da harshen su abin da bai cikin zuciyarsu kalma ɗaya ce za ka faɗa da harshen ka ka sami yarda Allah ka ce ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah ka shiga musulunci da harshe in ba harshe ya za ka faɗe ta babu sai ka faɗi kalma guda ɗaya da baka ɗauke ta wani abu ba sai ta kai ka zuwa ga fushin Allah yanzu wanda suka ba nana Aisha kage ai ba su ɗauki abin wani abu ba wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim Allah yake cewa ittalaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke watsa wannan kalmar da harsunan wa taquluna bi afwalikum ma laysa lakum bihi ilmun kuma bakin ku ya furta abin da ba ku da sani a kai shi yasa dole ne duk abin da za ka kawo mana magana to ka auna ka ganta ya matsayin wannan magana in na faɗe ta me zai biyo bayan ta in na ki faɗanta me zai biyo baya haka dole ne mutum ya dinga kiyaye abin da yake furtawa sai Allah ya ce wa ja'at sakratul maut bil haqq lallai raɗaɗi na mutuwa ya zo da gaskiya lallai mutuwa tana da raɗaɗi sosai, faɗaɗin mutuwa raɗaɗi ne da yake na gaskiya ne, wanda yake tabbatar da cewa mutuwan nan ba ta da daɗin ɗanɗano, kuma dole kuwa sai ya ɗanɗana ta. Kullu nafsin za'iqatul maut, yasa ma aka ce za'iqa na ɗanɗanawa, ba ta da daɗi, kuma ba wanda ya isa ya faɗi rashin daɗinta. Dan duk wanda ya ɗanɗana ya tafi ne ba zai dawo ba, ballantana zai ba da labarin. Haka tana da daci, kenan in kana so ka rabu da duniya lafiya, ka kiyaye harshenka, ka kiyaye gabbanka, ka kiyaye jinka, ka kiyaye ganinka, ka kiyaye ayyukanka, to sai ka ga ka koma ga Allah Maɗaukakin Sarki bi qalbin salim. Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya mu cikin su. Allah yake zalika ma kunta minhu tahid, wannan kama ana gargadi ne ga kafirai wanda suke cewa ba mutuwa, cewa lokacin da ɗanɗanan mutuwa na gaskiya zai zo da raɗaɗin mutuwa za su ɗanɗana, to a lokacin mala'iku za su ce masa wannan ne abin da kake kauce ma, kake tsoron cewa babu shi, kake guduwarsa, to ga abin ya zo. Don haka mutuwa za ta zo, kuma za ta riske kowa, za ta riske kowa kuma a kan lokacinsa, duk wanda lokacin shi kuma ya zo ba abin da za a ƙara masa a kai, wanda kuma lokacin shi bai zo ba za a jawo shi kusa ba. Shi yasa wani sai kaga an shiga an yi hatsari a mota ta kone a ce wane ya fita a ciki, lokacin shi ne bai yi ba, lokacin shi bai yi ba. Wani kuma da lokacin shi ya yi din ba yi da shirin tafiyar sai wata bukata ta taso ya shiga wannan mota, wani ƙila kuma a gefen hanya yake baya ma cikin motar sai wata bukata ta kawo shi ya zo ketare hanya sai ta, lokacin shi ya yi. Don haka mutuwa gaskiya ce, kuma za ta zo, kuma ba abin da za ka yi ka kauce ma mutuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli da'in dawa illa samu wal ham, duk wata cuta a duniya tana da magani, sai dai dan adam bai sani ba, amma duk cuta da ka sani Allah ya sa mata magani, yace sai cututtuka guda biyu, tsufa da mutuwa ba su da magani. Ce ka sha maganin da ba za ka tsufa ba, ba a yi shi ba, a je a yi ta cewa a'a ya saike ke yana tukawa, a'a ya rage cin maiko, ya rage cin waye, to dukkan tsufa ya zo sai ya zo, ba abin da zai hana shi zuwa. Kuma da ya fara bayyana ya zo, shikenan ya riga ya shigo, ba inda za ka yi ka zame shi a jikinka, ba za ka je a ce ga wani magani da zai dawo ma da kai yanda kake da ba. Yasa wani mai hikima mai waka yake cewa da ya sandi kurkura a kansa ya ga cewa tafiya ta zo, yake cewa alalaita shababu yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib, cewa ina ma samartaka ta za ta dawo in ba shi labarin abin da kurkura ta aikata da ni. Duk wanda ya gajiya zai ce yau an shaniya, ko duk wanda ya tuna da samartakar sa a da ya kalli jikin shi a yau ya san ba dai ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ribaci abubuwan biyar ka babun guda biyar su, daga ciki yana cewa shababaka qabla haramika, ka ribaci rayuwarka ta samartaka tun kafin tsufaye. A lokacin kana saurayinka ka dage ka saba ma kanka da ayyuka na ibada su bi jikinka, yanda ko ka tsufa ba za ka dinga ganin wahalar su ba. Da haka mutum ya ribanci samartakarsa tun kafin tsufa ya zo ya hana shi. In zai kaga an zo an shiga sallar asham din nan, wasu samarin in aka shiga ko motsi ba sa yi, wani kuma dattijan zai ga ya zauna, wani sai an samo kujera an sa, kuma shi ma da hatta yake kamar su. To in Allah ya taimake shi a lokacin da yake kamar su din yana wannan ibada, in kuma ba ya yin ta a wancan lokacin, kaga lokacin da ya rage nashi kaɗan ne, bai ribaci wancan lokacin ba. Kuma ita samartaka tana da yaudara ne da ruɗan mutum, sai ya dinga ganin kaman ba zai tsufa ba, ai tsufan nan kaman ba iyawa bane yasa wanda suka tsufa suka tsufa, bai san shi ma lokacin shi bane. A lokacin ka yana zuwa ba za ka san sanda tsufan yake shiga ba, sai ya shiga, kuma da ya shiga shikenan kawai, sai a ji kafafuwa sun fara daurewa, ya fara ce ma kafa tana mishi ciwo, ka rasa menene ciwon kafar, in a garin nan ne ya ce to sanyi ne, to a Kano kuma ka kome Duguri, ai ba sanyi tsufa ne kawai. To ya fara cewa bayan shi ya fara amsawa, ko in ya fara gaya ma haka, to ka san tsufa ya fara shiga, ko ya fara ce ma in ya fito da yamma sai ya dinga gando daga nesa ba ya ganin mutane da kyau sai ya dan hada da dan wani tabaro ko wani irin nau'i na abinci da ya saba ji sai ya ji daɗin su ba ya ji a bakinsa bai so ko magana da in kana masa yana ji to yanzu sai ka mishi magana zai ce wannan din ba ya ji sosai duk wankin da za a masa ba zai ji ba saboda tsufan ya riga ya shiga da kan sun fara yin rauni sun fara tafiya kuma alama ce ta cewa za a tafi kuma kowa zai kai wannan gaba wanda ya shekara wanda da ya ba kuma kila ba zai kai su ba saboda haka ba a kauce ma mutuwa duk yanda kai da dabararka a duniya nan mutuwa ba za ka guje mata ba ko da za ka hau sama da tsani ne mai ya kai ka can sama in mutuwa ta zo sai ka yi ba abin da zai hana ta zuwa to abin da za a gaya masa kenan an tashe shi ba an tashi a kiyama su ce zalika ma kunta min muddati ga abin da kake tsene mata ya sani ka wani ki kafin su kuma za a yi busa a cikin ƙaho ranar tashin alkiyama zalika yawmul wa'i wannan ita ce ranar da ake tsoratarwa rana ta gargadi ana busa a ƙaho wato busa guda uku akwai busa ta farko da ake yi wato ta gargadi ce wanda za a busa a ƙahon nan dab da tashin alkiyama wanda har aljanu za su razana su fito suna ce ma mutane wannan ƙaran na menene a wannan lokacin amma lokacin babu wani mumini a kowa ya ƙare sai kafirin da an yi wannan busa a ƙaho duk za su ji kowa zai firgita ya razana wannan ita ake kira wato nafsatu alfada ta tsoratarwa ne cewa wani al'amari ya zo baka yanzu ana aka yi hadari aka yi tsawa irin mai ƙarfin nan ya kake ji za ka ji har cikin zuciyarka kamar tsaga wani abu to haka za a yi wannan busar kowa zai razana ya firgita to daga nan sun san cewa al'amari ya zo ƙarshe to sai kuma a yi nafhatu al-maut ɗaya busa wanda za a yi a ƙaho duk wanda yake duniya zai mutu da wanda yake sama zai mutu shi ma kanshi mai busa ƙahon Allah zai karɓi tsawon da sai kai ma ka mutu ba wanda zai rage sai Allah to a nan ne Allah zai tambaya ce limanin mulku yau ba mai ba da amsa to sai a yi nafhatul ba'd wa nufiha fi suri fa idha hum min al-ajdathi ko yansilun da an yi busa kuma ta ƙarshe duk wanda yake kabari zai fito to Allah ya ce wa nufiha fi suri wannan abin da ake nufi da ita ta fitowa ne domin ana magana mutuwa zalika yawmul wa'id wannan ita ce rana ta gargadi wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai in ta tashi za ta zo tare da sa'iq mai kadata wa shahid da mai shaida anan a wasu malamai suka ce as-sa'iq mai kada wannan ran da zai dinga kado ta domin an ce kullu nafsin kowace rai za ta zo tana tare da sa'iqun wa shahid me ya sa'iqun da shahid as-sa'iq mai kado ta ko mai rako ta wa shahid mai mata shaida to kowace rai tana da wannan masu shaida wasu malamai suka ce as-sa'iq mala'ika ne wanda zai dinga koro mutum shahid kuma aikin mutum ne za a tashe shi da sura ta mutum ya dinga binka dan shi zai je ma shaida a gaban Allah to kaga aiki dole a tsaya a gyara shi in dai shi zai tsaya ya ma shaida a gaban Allah ko ka gyara shi a kai ne za aka ce ka je ko ka aka ce waye shaidarka wa za ka ɗauko shaida wanda kake tsoro ko wanda kake yarda da shi za ka je ka ɗauko wanda kuka taɓa faɗa da shi ne ko aure kuka nema wani ya kada kai aka ce ka nemo shi ya ma shaida Allah ba za ka ɗauko shi dan za ka ce wannan zai iya mun wani abu ko ko wata sana'a kuka shiga kuka yi jayayya da wani ko wata kujera kuka nema ka kada wani in an ce ka kawo shaida a kotu ba za ka ɗauko wannan ka ce ma shaida ba to aikin ka ka san kuwa ba za ka ɗauko aiki mara kyau ka ce ma shaida a gaban Allah ba don haka aiki ne da mala'ika za su taɓo mutum dan a ranar mutum ba zai magana ba yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun haka ko za ka yi magana ba za a bar ka kai ba fatar ka da hannunka da yatsunka da aikinka su za su yi magana su ne masu shaida a kanka da haka ba magana ka yi ƙarya a aikin zai ce a to ƙafarka za ta ce to ai waje kaza da ni aka je ko wannan kafa rana kaza a lokaci kaza kun je kun tara hanya kaza kun karbi kaza kun kashe kaza kafa za ta fada to ya za ka yi da aka ce ƙarya a jikinka take kuma haka ta fada gaskiya ne ko a lokaci kaza mun je mun aikata kaza hannunka yayi magana ko fata jikinka da kanta ma sai magana to kaga ai ba sauran kuma shaida ai shaida ta kare to wasu suka ce abin nufi mala'ika ne da aikin bawa sune waɗanda za su kado mutum ranar tashi alkiyama waje a kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shadid wasu kuma suka ce a'a wato mai biyayya ne da mara biyayya za su so kai din kai ne shaidar kanka da za ka zo kama kanka shaida sannan kuma za a kado ka wasu ka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wannan amma zance na farko shine wanda ya fi karfi cewa mala'ika zai kado mutum da kuma shaida da za ta ma mutum shaida shine ayyukansa وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا أي كيف يمكن بك صندوق النار أبو يزعق أقول لك الأماني أتكلم دا ما زعق أبو كاوشي دو النار أقول أبو أنك ما تهدد إذا من تاشكا أي كتاب زعق أبو أبو مالش مثل يارجع من تا أنا الدنيا ما تنا أبو كمان تاكاي وترى أن سيكون هكذا دواني شيكم وانجا أكما أبو إن رشي كوتاني والله بي من تا zai ce wane kai ne ka taba min kaza wane kai ka taba taimako na wane kai ka taba cuta ta to haka na ran kai abu da wannan ai zai zo ya mace ka ce to ka kasance cikin rokana akan wannan abu dan haka fa ka shafna an ka gifa aka abinda kake ganin alilide yake a boye da kana ganin ba wanda ya sani to yau mun fito ma da shi fili da haka za a fito ma da komai fili ne ka gani fa ba tarukal yawma habib da haka yau idan ka yana da kaifi babu yana akan idan nan taka da zaka ce abu kaza ba haka bane a'a baka ganshi da kyau ba kana mutsikewa yau idan ka zai ga komai da komai yanzu kamar yanda ake sa irin CCTV din nan irin camera din nan ta daukan hoto a manyan shaguna da manyan ma'aikatu shikenan sai a samu wani mutum ana ta kallon shi ya shigo ya aikata wani laifi sanda aka kama shi ba ana zo a hafta masa ba ai ba a ƙaryata ba ko ranar tashi a kiyama haka za a ma mutum za a huto da hotonka ce waje ka zaga abin da kai kaza waje ka zaga abin da kai kaza waje ka to za ka ce ƙarya ne ai kamar yanda ba za ka ƙaryata waccan ta kyamarar nan ta duniya ba to ka sani cewa masu kulawa na Allah madaukakin sarki sun fi na duniya tunda su babu ƙaramin abu da za su bari sai sun fito da shi ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحكامه كومي لكومي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى كو شرا يرى كومي كرمت أبو في أبو تومالي شكاكي فإذا أن الله يسوك ذرا أما يكراك قاكد أشياء شيء تكاسا كأيكة كذا لكذا بعد ديساني ثاني فبدا أكتوره ونبنا يا سيما الله يكي ناس ترسامه amma in ba ki kira Allah ka samu ba da mayafi na Allah da kariya ta Allah to mutum ya shiga cikin halaka Allah ya sani shi yasa a kodi yaushe ake so kamar yanda na faɗa mutum ya yawaita tuba ya yawaita neman gafara ta Allah madaukakin sarki to muna roƙon Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa daidai ya bamu daidai shi wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana waɗannan kalmomi da muka ji su Allah ya ba mu ifa amfani da su Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin tsarkakakkun bayinsa Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa da ake yafe musu a wannan kwanaki masu albarka goma kashin goma na farko na wannan azumi da suna dab da karewa muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyukan da muka aikata a farkon su ya karɓa mana sauran kwanaki da suka rage muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin bauta da abin da zai zama na yardar sa muna roƙon Allah madaukakin sarki amsa mana addu'o'in mu ku tuntunu da tashe-tashen hankula da kashe-kashe da zubar da jini da ake aikatawa a cikin wannan ƙasa muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana maganin waɗannan masu aikatawa ba mu san su ba Allah ya san su ba abin da yake buyan ma Allah kuma Allah mai jin kiran wanda ya kira shi ne Allah mai amsa addu'ar wanda aka zalunce shi ne dan haka muna taga hannuwanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki an zalunci bayinsa an cuci bayinsa, an danne haƙƙin bayinsa. Masu aikata wannan abu muna roƙon Allah madaukakin sarki albarkacin wannan ibada da wannan wata da muke cikin sa da wannan rana a irin wannan lokaci. Allah ya mana maganin su, Allah ya kawo mana ƙarshen su, Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen su. Idan akwai wasu waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyar wannan abu da ake, Allah ya tozarta su, Allah ya fasa su, Allah ya izginantar da su, Allah ya wulakantar da su, Allah ya hana su cimma manufofinsu. Wannan ƙasa Allah ya ƙara mana aminci da zaman lafiya. Wanda suka rasa rayuwarsu Allah madaukakin sarki ya musu rahama. Wanda suka rasa dukiyoyinsu a cikin wannan tashi-tashin hankula Allah ya mayar musu da abin da ya fi alheri. Waɗanda kuma suka shiga cikin tashin hankali Allah ya amintar da su, Allah ya cire musu wannan tsoro. Abubuwa da aka bata Allah madaukakin sarki ya bada ikon a gyara su. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan mu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci ƴaƴanku da zuriyar mu gaba daya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana damuna ta zamanto mai albarka. Yan kasuwar mu Allah albarkaci kasuwancin su. Matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin su. Ma'aikatan mu Allah madaukakin sarki ya kare su ya tsare su. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa rahama da ƴantawa da ake a wannan wata. Allah ya lullube mu da su gaba daya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki kar watan nan ya fita face an mana gafara, face an ƴanta mu, face an karɓa ayyukan mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hadina fiman hadaita wa tawallana fiman tawallaita wa barik lana fima a'taita wa qina waslif anna sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yuzu man adaita wa la yadhillu man walaita. Tabaraka rabbana wa ta'alaita lakal mulku ala ma qadaita wa lakal shukru وأنا ما أعطيت. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا رفعنا إليك أكف أيدينا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فانصرنا. اللهم إنا ضعفاء فانصرنا. اللهم إنا ضعفاء فانصرنا. اللهم إنا فقراء فأغننا. اللهم إنا فقراء فأغننا. اللهم إنا فقراء فأغننا. اللهم إنا خائفون فآمنا. اللهم إنا خائفون فآمنا. اللهم إنا خائفون فآمنا. اللهم آمنا في بيوتنا وفي طرقنا وفي جميع حياتنا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم من ارادنا او اراد الاسلام او المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء هو منك الإجابة وعليك الشكران ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.